نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا غوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة نده هيكرا دبو ديا دلي هدو دا أربعين دا أكو وان دي زو دي دي دبيو غوتر إفرل أجريغوريان كالندا دبو بيو دا أشرين دا بيو كمر يد دا أكساني دي شيكرا تكين إيا ور الله دا كما قدانر وسا دا فللا إلين تاسا yakan bamu dama da lafiya domin mu zo mu gabatar da tarjumar ma'anonin alqur'ani a wannan masallaci na Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti anan cikin anguwar Bolari anan cikin fadar jihar Gombe wanda wannan tafsiri asalin sa muna yin sa ne a masallacin wai sunan masallacin Sheikh Adam Muhammad Albani dake cikin Locos karawakallah to muna yin sa ne a can guri sai mana kadan ya zamto gaskiya jama'a mata sukan taru har sai mun karbo hayar rumfuna da sauransu to wannan dalilin yasa muka nemi su committee na wannan masallaci da su yi mana alfarmar ba mu wannan guri domin mu zo mu ci gaba da wannan tafsiri a hakan ma sai mun buƙaci wasu abubuwa wanda gurin nan yakan cika har waje har cikin masallacin mata har haraba har waje ma duka dai to muna addu'a wannan falala ce ta Allah muna addu'a Allah ya kara mana cikin falalar shi ba wai karatu muka fi kowa ba ba ilimi muka fi kowa ba bal dalika min fadlihi subhanahu wa ta'ala muna addu'a Allah ya kara mana cikin falalar shi to mun dauki tsawon lokaci muna wannan tafsiri kuma yau ma gashi Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu domin ci gaba da wannan tarjuma na ma'anonin alqur'ani to akwai yan bayanai da nake so nayi amma kafin na yi jawabai ina so alaramma ya dan jawo mana wasu ayoyi domin mu samu nutsuwa sannan sai mu yi bayanan da ya kamata mu yi alaramma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
نعم جزاكم الله خيرا الله يسعدك مولانا أبو بكر دع الخير وكما يدى نتي أكوي بياني دا نكي سوزان غباتر أهالي ينزو dangane da ƴan canje-canje da kuma tsarin yadda tafsirin zai gudana na wannan shekara insha Allah ta'ala abu na farko kamar yadda aka sani ni ne nake gabatar da wannan tafsiri a duk shekara insha Allah ta'ala to akwai tsari da yanzu muka samu wanda kuma ci gaba ne gare mu da kuma al'ummar jahar Gombe da ku da ake wa wannan tafsiri da kuma duk wanda zai saurari wannan tafsiri ta kafofin yada bayane na zamani amma wa baya aqiluha illa alalimuna ba mai hankaltar haka ba mai fahimtar haka ba mai gane haka sai wadanda Allah ya yi musu rabo ya kuma datar da su hakika bahaushe ya ce sabo turken wawa to mu ba wawaye bane ko ku wawaye ne a to saboda haka mutumin da yake ganin an saba da kaza ba ranar da za a samu canji ko za a samu wani abun da zai shigo koda akwai ci gaba a ciki kawai a kafe akan abin da ake kai to gaskiya wannan alama ce da take nuna rashin fahimta da rashin ganewa yanzu da Allah barin tambaye ku yanzu muqaddara yau Ramadan kuma yau Albani Gombe Allah ya dauki rayuwarsa ya mutu misali zan muku to shikenan idan aka ce wani zai zo ya gabatar da tafsiri ba za ku zo ba kenan eh saboda haka ina ganin yana da kyau in dai addinin muke wa aiki kuma musuluncin muke so mu yada to yana da kyau duk wanda Allah ya bashi wata falala ko wata baiwa a bashi dama ya zo ya baje kolin wannan baiwar da Allah ya mishi ba za ku gane wannan magana da nake faɗa ba sai idan mun rugunsu mu cikin wannan tafsirin da za a yi bana insha Allah ta'ala amma waɗanda suka fahimce ni kuma suka zo suka saurari karatun to lalle za su iya fahimta da hango abinda na hango kuma da abinda na tunano da abinda na hanga na kalla muka samu wannan tsarin da yanzu zamu gabatar amma wanda suka yi gajan hakuri suka ji cewa ai tunda ba wani bane su ba za su yi kaza ba to lalle kuwa ina jiye musu tsoran wato tafka mummunar asara ta irin falala da alherin da za su diba a wannan shekara a kuma gurin wannan tafsiri na tabbata duk mai hankali cikin ku mai tunani mai nazari mai hangen nesa ta fahince ni kware da gaske amma wacce hankalinta yana can ita kuma tana nan to zai wahala ta fahince me nake nufi wani abin da ya burge ni ya bani sha'awa tunda muka fara tsare-tsaren nan su committee na mata wallahi ban yi magana da su ba sai yanzu shigowa ta abinda kade na san na sanarwa Amira nace mata akwai tsare-tsaren da muka samu da wasu canje-canje da muka samu a wannan shekarar amma in mun samu lokaci muka zauna zan sanar da ku wallahi yanzu da nayi musu bayani sai suka fahince ni irin fahintar da ban taba ma tsammanin ta ba to kaga amfani da hankali kenan da amfani da ilimi wajen yadda zaka gudanar da harkokinka da rayuwarka muna addu'a Allah ya ganar da mu ya kuma fahimtar da mu akwai a dan uwa Malam Ahmad Gombe wanda muna tare da shi a nan yanzu aminin mu ne kuma abokin mu ne kuma malamin mu ne har ilau shekaru da yawa ya je mana har locus inda muke wannan tafsiri da kuma inda muke ta'alim na mata ya je ya kai mana ziyara kuma yayi jawabai masu muhimmanci kwarai da gaske sanan Malam Ahmad muna tare da shi a cikin da'awa ba zan iya kirga adadin hudubobi da yazo ya gabatar a wannan masallaci ba da kuma laktoci da halartar guraren waɗannan karatuttuka namu ba saboda amintaka da ke tsakanin mu da kuma baiwa ta ilimi da Allah madaukakin sarki ya mishi Malam Ahmad Gombe haifaffen garin nan ne dan cikin nan Hero Gana wasun ku anan sun san shi kuma sun san har gidansu sun san iyayen shi muna tare da hi kwarai da gaske to amma cikin iyawar Allah sai Allah ya kaddara Malam Ahmad bai rayuwar cikin garin Gombe ba yayi rayuwa ne Bahaushe ko mu ce mutane sukan ce wai rayuwar bariki ko da yake an ce rayuwar bariki wani yana dauka wai rayuwar iskanci ba haka abin yake ba fa na fata an fahimta rayuwar bariki shine ka tashi inda ba anan aka haife ka ba kai rayuwarka ka gudanar da harkokinka inda ba nan ne mahaifarka ba an gane maganar da kyau ko to amma galibi da ke kalmar bariki ana amfani da ita wajen jingina wa shegantaku na minal ja'irina wasu sai suka dauka cewa kalmar shegantaka ce ba haka abin yake ba a Hausa san farerar Hausa ana nufin rayuwa a wani guri wanda ba inda ka tashi ko inda aka haife ka ba so Malam Ahmad yayi rayuwa ne a Lagos Kaduna Abuja da dai shauransu Malam Ahmad yayi karatu a Masar kuma ya kammala bayan da ya kammala yazo ya kafa da'awa a nan ainihin wato a Fafa a cikin Custom Barrack akwai masallaci da yake gabatar da sallar Juma'a yana gabatar da tafsiri yana gabatar da ta'alimat yana gabatar da al'amura na karatuttuka kwarai da gaske har daga ƙarshe shekaru biyar da suka gabata ina ba ku a takaice saboda ba ma so mu ja lokaci sosai kuma wala Allah ba ku san shi sosai ba yana da kyau mu gaya muku waye shi a har shekaru biyar da suka gabata Malam Ahmad ya samu falala ta alheri ta tafiya kasar America wanda ya tafi wannan America sanadiyar alakarsa da babban malaminmu Malam Muhammad bin Usman Kano wanda yana daga cikin ɗaliban shi kuma yana daga cikin malaman shi shi a ma'ana Malam Ahmad yana cikin ɗaliban Malam bin Usman kuma Malam bin Usman yana daga cikin malaman Malam Ahmad ina so a fahimce ni da kyau so a dalilin Malam bin Usman yayi shekaru da yawa yana zuwa tafsiri America yakan je yi wa turawa tafsiri to shi malam suna tare suna tafiya tare yana karanta masa tambayoyi suna yana dai taya shi wannan da'awa har ya kammala ya ainihin wato dawo nan Najeriya to a wannan dalili shekara kusan ta ƙarshe da Malam bin Usman ya je tafsiri a Malam Ahmad dai daga ƙarshe Amerikawa suka rike shi a can kaga wataƙila su sun fi mu sanin muhimmancin sa ma kenan ko ka san ko ba Amerika Bature in yace maka ka zauna yana buƙatar ka kai ka san cewa wannan mutumin da Bature ya buƙatar shi ba karamin mutum bane ko ba haka bane in kaga suna son mutum kuma suka rike shi suka ce suna buƙatar shi kai ka san akwai wani dalili so suka rike shi a can san da shekara 1-1-1 shekara 5 wanda zai zo wataƙila zai ƙara bayani akan wannan gabar ina faɗin iya abin da na fahimta ne ko iya abin da na sani tattare da shi Malam Ahmad ya zauna a America tsawon shekara 5 yanzu bai wuce wata 4 zuwa 5 ba Allah ya dawo da shi nan Najeriya da ya dawo sai na fahimci take-takensa da yanayinsa kamar ba shi da niyyar komawa Lagos domin ci gaba da da'awa sai na mar tambaya wanda ya bani wata amsa da ta burge ni yace gaskiya zai yi wahala ya koma Lagos domin ci gaba da tafsiri da kuma wasu abubuwa wanda ya saba shekaru da yawa kafin ya tafi America yace dalili na farko malam kusan shekara ta 15 ban yi azumi a mahaifata nan jihar Gombe ba. Yace wannan abin yana damuna kwarai da gaske saboda galibin rayuwata ba anan bane. Yace to wannan abin yana damuna dan haka ina ganin ya kamata in goge wannan abun na yi azumi bana a Gombe in ma zan sake cillawa wani guri to bana kan dai he na yi azumi a Gombe insha Allah. Yace to ina maganan tafsiri da da'awa da kake yi a Lagos. Yace ita ma gaskiya zai wahala yaje. Yace domin kaga yanzu shekara ta 5 bana gari. Iyali na ya kamata wannan karon su ganni mu yi azumi tare, mu yi suhur tare, mu sharuwa tare, ayi komai tare. Domin sun yi hakuri tsawon shekara 5 bana tare da su. Yace wannan gaskiya ne. Sai nace to ni kuma a yadda na fahince ka malam da yadda na san ka. Ba zai yiwu ka zauna har tsawon shi Ramadan kwana 30 baka fadakar da mutane ka karantar da su ba. Domin idan wasu ba su san waye kai ba, to ni dai da nake tare da kai na san kai waye. Kuma na san irin fa'ida da alheri da albarkar da za a samu a dalilin zamanka da kuma karantarwarka. To malam ya dan yi tiris nace masa a'a kai hakuri. Ni ma wannan in duk da cewa kai malami na ne umarni na baka ba wai zabin ka nake nema ba. Ya dan ja dai ya ja karhe dai yace to gaskiya ba za ka nemi abu a guri na a ya zamto baka same shi ba. Amma muna fata Allah ya sa wannan abin ya zama alkhairi. Yace to alhamdulillah. Na sani wallahi duk inda Malam Ahmad yake so a duniyar nan yaje ya karantar yana da hanyar da zai tafi yaje ya karantar. Yanzu nan da za mu kira Malam Bin Usman mu ce malam zai yi azumi a gida Gombe ya san cewa ba zai yi tafsiri ba. Wallahi ina mai rantsuwa muku da Allah Malam Bin Usman Kano zai dauke shi dan ya san shi waye. Ina fata kun fahimci magana. Zai dauke shi kuma zai bar garin nan zai je kuma ya bada wannan falala a wani guri. Na fada masa wannan magana. Yace to tunda haka ne mu ba za mu so mu asara wannan abu ba. Dan haka za mu baka ɗaya daga cikin gurarenmu da muke tafsiri dan ka gabatar mana da tafsiri domin mu ci gaba ne a gurinmu. Wannan ci gaba ne mu a gurinmu. To alhamdulillah bayan mun dan ji tirjiya daga karshe dai ya amince. Yace to lallai babu matsala. Karhe muka zo muka zauna da ƴan committee mu na media. Muka tattauna kuma dukkan su kowa ya wafaka da wannan saboda su ma sun san shi Malam Ahmad shi wane ne. Muna fata Allah ya sa wannan abin da muka yi mun yi shi saboda Allah subhanahu wataala. Kuma Allah ya karbi wannan aiki. Allah ya sa ya zama mana alheri. Ina ƙara nanata muku ba za ku san hikimar da ta sa ne haka ba sai in kun daure kun ci gaba da zuwa tafsirin. Nan ne za ku gane hikimar da ta sa ne haka. Amma lalle idan baka iya daurewa ko baki iya daurewa ba to ta iya yiwuwa sai dai a fara baki labarin wasu abubuwa da suke faruwa na alheri wala Allah kuma a lokacin ki ce zaki taho sai ya zaman to ba tsakaninki da Allah yanzu kika zo ba wani abu ne daban ya kawo ki. Muna kyauta zaton cewa duk waɗanda suka ji labarin nan kuma suka daure suka zo muna kyauta zaton cewa dan Allah suke zuwa wannan tafsirin. Lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya rasu da yawa daga cikin sahabbai ko wasu waɗanda suke dama munafikai ne a addini sun nemi su ja baya dangane da musulunci amma sahabbai ba su bar su ba suka taka musu birki kuma suka nuna musu cewa bai yiwuwa dan annabi ya kwanta ya rasu a ce za a bar addini. Wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakirin. Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba kowa bane fa sai manzo wanda wasu manzanni sun gabata kafin shi. Allah ya ce afa in mata yanzu idan annabi ya mutu au qutila ko aka kashe shi in qalatun ala aqabikum kenan sai ku juya ku bar addinin Allah saboda ba manzan Allah. Ina fata kun fahimta. Yasa lokacin da annabi ya kwanta ya rasu akwai wanda suka ce ba za su bada zakka ba wanda sayyidina Abubakar daga karshe san da ya yake su. So ba a gane kana yi saboda Allah sai irin wannan tazo. Ba a gane zuciyarka tsakaninka da Allah kake abu ko daga ina gaskiya tazo zaka karbe ta. Unzur li zatil qawli la min qa'il wal haqqu maqbulun walau min jahil. Ka kalli gaskiyar da za a faɗa ma kar ka kalli wa ke faɗa maka domin ita gaskiya ana karbata ne ko daga wanda bashi da ilimi ne. Inda ya faɗi magana kuma ta zama gaskiya to kawai ka rungume ta. Ina fata ana fahimtar magana. saboda haka magana cewa saboda ba ni bane ko saboda ba wani bane ba zan yi kaza ba akwai wani bangare na rahin ikhlasi a cikin zuciya saboda haka ku yi kokari ku cire wannan a cikin zukatanku zai zama muku alkhairi kuma za ku sami ilimi na tsakani da Allah amma duk lokacin da ka sa wani personal interest naka a cikin zuciyarka ba Allah kake nufi ba to anan ne idan wani abu ya zo wanda zai dan canja wasu yanayi sai aga ka ja da baya wanda wannan ba daidai bane wannan kuma matsala ce wanda take mai girma kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi zuciya saboda haka mu ji tsoron Allah mu ainihin wato kula da wannan bangare da wannan fage Allah madaukakin sarki ya dacar da mu dan haka dai a karkashin wannan Malam Ahmad Banahi zai gabatar da wannan tafsiri na mata insha Allah ta'ala saboda haka zai gabatar da wannan tafsiri amma muna tare da shi kamar yadda yanzu kowa gamu mun zo to haka za mu ci gaba da zuwa wala Allah ma bayan ya kammala in akwai tsokacin kalma ɗaya ko biyu zan dinga gabatarwa saboda da kada a ji cewa babu muryata a gurin shi ma ba zai ji dadi ba a ce na turo shi kuma ni in koma gefe wannan ba daidai bane saboda haka ya kamata muna gurin ana gabatar da komai tare da mu insha Allah to sannan za ku ga wata sabuwar fuska a gefe na Malam Abubakar ko headmaster mu na maskarantar ainihin wato a islamiyyar mu ta Atibiyan akwai Malam Abubakar Suleiman Al-Hullati wanda shi ma shekara da shekaru tare muke gabatar da wannan tafsiri to bana shi ma ya samu wani ci gaba akwai makarantar shi da ya bude wanda kuma zai fara daura banan nan wanda kuma wannan daura za a yi ta bisa tsari wanda za a haddatar da yara alqur'ani mai girma insha Allah wani tsari ya fitar wanda abin in ka ganshi gwanin sha'awa kwarai da gaske so kuma yana so ya bada attention din sa ga wannan daura to wannan karatu zai fara ne da safe kuma zai dauki salo na tsari wanda yake da safe to in ya hada guda biyu zai zo ya ja mana baki anan zai je kuma yayi daura gaskiya abin dukkan su ba za su gudana yadda ya kamata ba za a samu matsala anan baya zuwa akan lokaci can kuma daura bai bata lokacin sa wajen gudanar da ita ba dan haka ya neme ni muka zauna ya nemi excuse akan ai masa excuse na gabatar da jan baki a wannan tafsiri na mata amma zai dinga zuwa na yamma na maza insha Allah ta'ala kuma a bisa ka'ida ta rayuwa mutumin da ya jima kuna tare kuna harka bai kamata in yazo ma da uzuri kuma kai kememe kace kai baka yadda ba ko ni wata ran idan uzuri yazo ba zan yi karatun ba haka ne ko ba haka ba to ashe kenan duk wanda yazo ma da uzuri dole ka amsa masa kuma kai masa hakuri idan ba haka ba sai ya nuna kamar kai ma baka san me kake yi ba dan wannan abu ne wanda ya shafi ci gaban addini da kuma ci gaban sa shi kansa tunda makaranta ce ta sa mallaka shi so duk abin da zai yi wajen ya inganta ta mu ya kamata mu tallafa masa domin samun wannan abin ya gudana yadda ya dace bai kamata mu take shi mu hana shi kawai dan bukatar kanmu ko kuma dan mu yazo ya mana hidima ba daidai bane saboda haka shi ma ba zai samu jan baki a bangaren tafsirin mata ba sai dai a bangaren tafsirin maza muna addu'a wanda ya a baya Allah ya saka masa da alkhairi amma ina so ku gane da Malam Ahmad da zai tafsiri bana da kuma shi Malam Abubakar Fillaci da ba zai samu zuwa ba ba fa a haka za a dawwama ba ina fata ku mahince ni da kyau ba wai shikenan shi Malam Ahmad shi zai ci gaba da tafsiri anan ba wallahi yanzu ma sa'a muka rike shi ba mamaki ba ana cikin tafsirin yazo ya ce to fa malam sai ayi hakuri yanzu kuma wani abu ya taso dan haka zaka zan kai dole ka zo ka ci gaba na fata kun gane so ba wai abu ne wanda misali kawai yazo ya zauna kenan ba wani abu ne wanda ya bujiro kuma mu muke so mu amfana da shi so bai dace a ce mu bari wannan damar ta wuce mu ba kuma in ta kama ya zama dindindin din ba matsala a ciki ko akwai matsala babu wata matsala na fata ana fahimtar magana a takaice dai kowa ya zama yana yin abu saboda Allah wannan shine babban abin da muke bukata to sai abu na karshe godiya ce zan yi ga su yan committee da suke ta kokari wajen gudanar da wannan tafsiri musamman yan committee mu na maza na media committee wanda sun bani gudunmawa sosai kuma suna kan bayarwa wajen gudanar da wannan tafsiri da kuma harkokin da'awa a wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi haka kuma ku da kuke zuwa ku taru domin ku ji wannan karatu da ake yi muna muku addu'a Allah ya sa ku gama da duniya lafiya Allah kuma ya biya muku dukkanin bukatunku na alkhairi insha Allah ta'ala ina ganin tunda babu wani abun nan zan so shi Malam Ahmad ya zo ya cika ce a wannan zare gaba daya domin yayi bayani na tsare-tsaren yadda tafsirin zai gudana da kuma yadda tsarin tambayoyi zai gudana da kuma wacce sura zai karanta mana ko ta ga ina za a dauko na dai fada masa cewa mu muna cikin suratul maida amma kofa a bude take duk inda yaji zai fi amfanar da ku da mu da addinin to a dauko daga wannan guri a ainihin wato yi in ci gaba za a yi daga inda muka tsaya falillahi alhamdu wal minna in kuma za a dauko wani guri ne to wannan duka muna fatan ya zamanto alkhairi gare mu da ku baki daya na dai bashi wannan dama cewa abin da yaji ya dace yana buƙatar yayi haka kuma zai amfanar da mu zai amfanar da ku to mu kawai shi muke buƙata yazo ya ainihin wato aiwatar mana sannan muna godiya ga ma'aikatan mu na social media Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da aljanna musamman shugaban su Alhaji Yakubu Mai Kano da su Malam Aminu da su Malam Usman Microfinance da su Malam Usman Bolari da sauran waɗanda suke ba da lokacin su suke hakuri da mu tare da irin duka fada da tsangwamawan lokaci da dira da yin maganganu marasa dadi masu kaushi don mu ga cewa aikin ya inganta ya zauna daram da gindin shi muna addu'a duk wanda suke hakuri da mu akan waɗannan al'amura Allah ya saka musu da alheri dan wani lokaci bana musu da dadi su sun sani kuma Allah shi ne babban masani to amma duk ba muna yin haka ne dan mu tozarta ko mu ci zarafi ko mu ci mutuncin wani ba wallahi muna yi ne dan kowa ya runguma aikin nan a matsayin shi ne abin da zai kai shi aljannar firdausi dan jiya na jawo hadisi a hudubar da muka gabatar a masallaci sabo da muka bude na kashari akwai malam Yahaya kashari ya bude masallaci sabo aka sa masa masjidut tauhid ya gayyace ni ne hudubar farko a wannan masallaci na jawo wani hadisi na Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa aminci da yarda wanda al-Imam Ibn Majah da Imam al-Baihaqi suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mimma yalhaqul mu'minu ba'da mautihi daga cikin abin da bawa yake samu bayan ya mutu ya kwanta ya koma ga Allah manzo Allah yace na farko ilman allamahu wa nasharahu ilmin da ya karantar ya kuma yada shi ma'ana ba wai ka karantar a zauri ko ka karantar a kunshe ba muna cewa masu karatun zauri ba su abu a'a no muna maganar ilmin bayan ka karantar annabi kuma yace wa nasharahu to kalmar wa nasharahu ta shiga har hatta maganar social media din nan domin ina mai tabbatar muku ɗaliban da suke sauraron mu a social media sun ninka sun sake ninkawa akan waɗanda suke sauraron mu a masallaci to duk wanda ke bada gudunmawarsa wajen wannan karatu ya isa duniya wallahi ba karamin aiki yake wajen yada addinin Allah ba kuma shi ma ya shiga cikin wannan hadisin na manzon Allah cewa mutumin da ya bada ilimi kuma ya yada shi duniya ta amfana da shi saboda haka da ma'aikatan gidan radio da ma'aikatan talabijin da ma'aikatan mu na social media muna addu'a waɗannan bayinka ya Allah da suke yada karatuttukan mu da kuma sauran karatuttukan malaman mu Allah madaukakin sarki ka nuna mu mana su a cikin jannatul firdaus Allah ka hada mu da su ɗan kwamiti alrammomi ɗan agaji ɗan hizba duka muna addu'a Allah ya sa kowa ya shiga cikin wannan alheri mu hadu a cikin jannatul firdaus a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so wannan shine fatan da muke muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri sannan muna godiya ga wasu bangarori da suka dauke nauyin tafsirin nan da za a nuna a musamman tafsirin mu na maza wannan din ma muna nan muna shirin mu ga cewa an dauki nauyin sa a gidan radio don ga mutanen gidan radio GMC sun zo kuma labbataccen al'amari ne za a saka shi a gidan radio din kuma muna fata a uwar gidan gwamna kamar yadda ta saba takan dauki wannan nauyi na tafsiri muna addu'a Allah ba ta iko bana ma ta dauka domin a yada shi al'umma su amfana da abin da ainihin wato za a karanta to sannan abu na biyu akwai shi tafsirin mu za a nuna a nan gidan talabijin na Albani TV da misalin karfe 8 zuwa 9 na dare wanda wasu bayin Allah suka bada gudunmawa da ma'aikatan mu na media committee da wasu bayin Allah suka yi ta bada gudunmawa har aka biya wannan karatu muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri sannan abu na biyu akwai tafsirin za a sake nuna shi a Tauraruwa TV da misalin karfe 9 zuwa karfe 10 na dare nan kuma ma'ana kina gamawa da Albani TV sai ki sake daukar remote dinki sai ki juya Tauraruwa TV sai kuma ki kara ci gaba da gashi wai soya sai ranar sallah an gane magana da kyau ko daga 8 zuwa 9 za a nuna Albani TV daga 9 zuwa 10 kuma za a nuna a Tauraruwa TV Allah ya saka duk waɗanda suka dauki wannan nauyi da alheri sannan akwai na gidan rediyon Amana har ilau wanda shi ma za a saka shi daga karfe 12 zuwa karfe 1 na rana shi ma za a saka shi insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya biya kowa da aljanna Allah ya saka mana da alheri baki daya saboda haka a takeice na gabatar da nawa bayani kuma na gabatar da takeitaccen bayani akan shi Malam Ahmad amma na tabbata in yazo akwai gabobi da zai ƙara faɗaɗa su kuma akwai nasiha da zai mana da mu da ku gabaki daya sannan kuma zai bayani yadda tsarin tafsirin zai gudana Malam Ahmad faltatafaddal mashkuran masruran ma'azuran insha Allah ta'ala bismillah malam
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي باك يا انوا انا من غيسو ايرن تادين المسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام
مولا قرا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da falalan shi ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta asabar daya ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda kuma ya daidai da 2 ga watan 4 hijirar miladiya 2022 kusan dukkanin bayanai sun gabata daga wurin malam ina ganin ba bukatar da bita kan abubuwan da ya fada domin galibi malam ya cinye abubuwan gaba daya to lalai dan abin da zan ce shine a dangane da jimawa na ban yi Ramadan a Gombe ba shine zan dan yi taliki akai kamar yadda malam ya faɗa nace masa lalle na kai shekara 15 lalle haka na gaya mishi amma da nazo na lissafa yafi shekara 20
subhanallahi
kware da gaske na lissafa tun lokacin janar Abdulsalam kaga yafi shekara 20 tun 1999 kenan wannan shine hakikanin al'amari to muna godiya ga Allah da ya bamu tsawon rayuwa musamman kuma ya dora mu akan wannan hanya ta da'awa muna fata Allah ya tabbatar da mu har zuwa ƙarshen rayuwar mu to abinda zan dan so na ce akai wadansu ababe ne kamar haka abu na farko mun sani cewa muna cikin watan Ramadan wata mai girma kuma wata mai albarka wata mafi falala a cikin watanni gaba daya babu wani wata da ya kai shi falala bisa ganin dama da kuma zabi na Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma shirkun Allah sai halici ababe ya zabi wani fifita shi akan wani lokacin da ka fahimci ka doka huta ba za ka yi hasada ba ba za ka yi munafunci ba ba za ka zama dan gulma da kuzir tsoma ba ba kuma za ka zama mai fiska biyu ba Allah tsare mana imanin mu to dangane da watan karan kanshi da kuma ibadan da ake a ciki a gurguje abu na farko watan Ramadan wata ne da aka saukar da alqur'ani a ciki shi yasa malaman tafsiri ma suke cewa da Allah ya ce watan Ramadan wanda aka saukar da alqur'ani a cikin shi sai ya ce alqur'ani shari'a ne ga mutane da kuma bayani dangane da shari'an filla-filla daki-daki to sai Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumu duk wanda watan ya same shi yana raye wanda ya halarci watan ya azumci wannan azumin da ake a cikin watan to sai malamin suka ce a kaidar larabci idan Allah ya ce man shahida minkum ash-shahra ma larabcin yayi amma sai ce faman shahida ya kawo fa'un ko kuma fa ga wanda ya karatu allo to amfanin kawo fa'u din nan ko fa suka ce lissababiyya ne kaman ka ce wa Allah me yasa wannan ibada mai girma wanda ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar ka zabi a yi shi a cikin watan Ramadan sai ce saboda a cikin sa na saukar da alqur'ani ina fata an gane shine sababin yin azumi a cikin watan saboda an saukar da alqur'ani a ciki to sai malamai suka ce inda watan Ramadan ba shi da kowace falala sai wannan kade ma ya ishe shi wannan kenan dan haka mu dauki watan da muhimmanci mu girmama shi da duk abin da ya kamata a girmama shi na ibada da kuma nisantan ayyukan sabo. Sai kuma ibaran da ake a cikin shi wato azumin kenan. Bazan so na tsawaita ba, mun sani azumi dai ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar, wanda in ka bar shi ka fita a musulunci bisa kauli rajihi. Kace ni yau na daina azumin Ramadan, ban yadda da shi ba, amma zan ci gaba da sallah. Wuta zaka tafi, sallan ba za ta kai ka aljanna ba. Ina fata an gane, domin rukunan nan guda biyar dole hika cika su cif ka zama cikakken musulmi. To na daga cikin falalan da azumi ke da shi, akwai wani sahabi Abu Umamah al-Bahili, Allah ƙara masa yarda, kamar da hadisi yazo cikin ruwayan Ahmad ibn Hanbal a Musnad, yace wata ran Annabi alaihi salatu wassalam ya tara runduna ta yaki, wanda shi Annabin ba zai je ba, sariya kenan. Sai yace da shi Abu Umama yana cikin waɗanda aka sa za su tafi wannan yakin. Yace sai na zagayo nazo na samu Annabi daga nisa shi, nace da shi ya Rasulullah, ina so ka min addu'a, wannan yakin da za a tafi Allah ya bani shahada, shi kawai burin shi kenan, ko ai nasara ko kar ai nasara shi zai samu shahada. Wannan iya nuna maka karfin imanin sahabbai da kaunan su da aljanna. Yo za a ji yaki kai kana Allah ya sakar ka dawo, wani irin imani ne wannan, ya kai kololuwa. Sai Annabi ya ce alaihi salatu wassalam, ya Allah ka kai su lafiya, ka dawo da su lafiya, ka ba su nasara, ka sa a samu ganima. Sai yace shi ba wannan addu'an ya tambaya ba. Yace sai muka tafi, muka je muka yi nasara, aka samu ganima, ko muka dawo lafiya. Yace wata ran aka sake shirye irin wannan rundunar za a tafi yaki, sai na sake koma na maimaita irin wannan bukatar tawa a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ka roƙa min Allah ya sa wannan yakin da za a je kan na dawo in samu shahada, in mutu a can. Annabi kuma ya sake maimaita wannan addu'a, ya Allah ka kai su lafiya, ka dawo da su lafiya, ka ba su nasara, ka ba su ganima. Yace Annabi dai ko bai so na samu shahadan nan ne. Sai da suka maimaita haka har sau uku. A karo na uku ya sake tambaya, ba a mishi wannan addu'ar ba da aka je aka dawo. Yace to ya hakura. Sai zo ce to ya Rasulullah, na tambaye ka mi addu'a na samu shahada, amma ka waske. Sai ce famurni bi amalin adkhulu bihi aljanna. Yace to ka umarce ni da aikin da idan na aikata shi zan shiga aljanna. Dama ni aljannan kawai nake nema, amma ina neman shortcut. Sai Annabi ce da shi alayka bisiyami la mithla lahu. Yace na hore ka da azumi, ka rike azumi gam, bashi da tamka, babu kamar shi wajen saurin shiga aljanna. To kaga wannan ba karamin falala azumi ke da shi ba in ka kalli wannan hadisin. Shi ya nemi shahada, Annabi ya waske, ya nema an waske. Yace to ga yamin wani hanya ne zai kai ni aljanna cikin sauki? Annabi ya ce na hore ka da azumi, alayka bisiyam ay ilzam asiyam, ka lizumci azumi, la mithla lahu, bashi da tamka, bashi da sa'a, ba wanda ke kusa da shi ko ba wanda ya kama da shi. To karkashin wannan Annabi ya ce kai na umarce ka da azumi, kaga kowane azumi ya shiga ciki kenan ko? Shi yasa su azumin Ramadan kwaya ɗaya tak yafi azumi dubu wanda ba na Ramadan ba. Yau a ce bisa ganganci kawai kace ni yau azumi 27 zan yi, ko da 8, 30 din da kuka ce ai ko 29 ba zan yi ba. Amma sai kai azumin nafila dubu, wallahi kai aikin banza. Wannan kwaya ɗayan yafi wancan dubun da kai. Ina fata an gane, magana ce ta masu ilimi. To wannan iya nuna mana falalan da azumin yake da shi. Saboda haka ka dage kai duk abunda zai kyautata wannan azumin naka, ka dage ka nisanci duk abunda zai bata azumin ko kuma ya rage ladan azumin. Daga cikin mun sani akwai hadisi, na san malamai sun sha karanta muku, daga cikin abunda ke kawo tasgaro da rauni ga azumi babu kamar harshe. Wallahi kai kokari ki kokarin kama harshen ki a cikin watan Ramadan. Yanzu nan zai dinga saran azumin ka yana rage girman shi, ladan yana targuwa har ka tashi illal ju'a wal adash, kamar inda Annabi ya faɗa. Yace rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illal ju'a wal adash, dewa mai azumi ba abin da yake samu sai yunwa da kishirwa. Saboda me ya zagi wancan, yayi gulman wancan, yayi ƙarya a can, yayi ka, to wannan abun gaba ɗaya lalata azumi yake. Ibn Hajar Asqalani yace ko da azumin bai lalace duka ba zai zamo kila wajen 50-60 ya an samu matsala madadin a baka lada 10 aka baka 6 riba ka ci ko asara asara to lalle mu yi kokarin kiyaye duk abinda zai bata mana azumin gaba daya ko kuma ya rage daraja da kima azumin a wurin Allah subhanahu wataala sai abu na uku muhimmancin karatu alqur'ani cikin wannan wata mun yi magana jiya wurin bude karatun malam to karatu alqur'ani kuma na daga cikin abin da ke taimaka maka sanin ma'anonin shi ya zaka san ma'anan shi ne wurin karatu shi yasa malaman mu Allah musu albarka suka kirkiro tafsiri cikin watan Ramadan saboda me saboda watan qur'ani ne an ce ai ta karanta shi to a zo a ji ma'anan shi mana gayan karatun ai akwai matsala sai ka zama dan qur'aniyun to mu dage da karatu alqur'ani mai girma mu dage da kuma sauraron tafsirin alqur'ani mai girma koda a lokacin da baka ibada baka sallah baka azumi ya halatta ki karanta alqur'ani saboda darajar wannan watan ya halatta kuma ki zo ki saurari tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine manhajinmu insha Allah shine fatawan daga cikin manyan manyan magabata a kunta ta abubuwa kaza bai halatta ba duk babu dalili akai galibin su ma al'ada ne da kuma su malaman da suke fatawan amma babu aya babu hadisi Allah zai ba su lada ijtihadin da suka yi amma zance mafi inganci shine halaccin karanta alqur'anin da kuma halattan wurin karanta shi da fassara shi sannan abu na hudu iyayen mu mata wani lokaci wurin karatu su kamar na yara ne ta anya ta fama ayi shiru ayi shiru ayi shiru kamar da haka ne ko nace wani lokaci wuraren tafsirai na iyayen mu mata sai ana ta fama ayi shiru ayi shiru nace haka ne to tsakani da Allah mu daure mu yaki wannan abin kaddara a ce ma kina da wani yaro wanda kila baya jin magana to in akwai wani dabi'a ce ta yaro yana daga cikin ma lafiyar yaro a ga ya cika kiriniya ku fanci wannan abin da kyau ina fata an gane ba aibi bane ba to amma lokacin da cika kiriniya in an kawo shi wurin karatu kuma zai damu kowa to a wannan lokacin an shiga haƙin wani an gane ko kuma wata da yana ibada karkai abin da zaka bata wani ko zaka kuntata wani in akwai wanda zai rike shi a gida barin shi a cikin afi alkhairi dan shi zuwan nashi ba farilla bane ba ma sunna bane ba tabo shi ba a cikin mukallaf ibadan ma ba ta hau kan shi ba wannan kenan to mu kokarin yin shiru a lokacin da ake karatu alqurani ko ake fassara shi kisa Allah ya ce idan ana karanta alqurani fastami'u lahu ku saurara wa ansitu kuma ku shiru duk wannan umarni ne yaktadul wujub wajibi ne a shiru lokacin karatun alqurani wajibi ne a shiru lokacin da ake fassara shi muna neman ku taimaka mana da wannan dan a samu sukuni da nitsuwa dan sakon ya isa ko ina sai abu na biyar wanda kuma shine na karshe karkashin shi akwai A da B da C da kuma D ne ko sai E sai F ABC da mu an fara mantawa Allah yake wata to na abu na karshen shine yadda tafsirin zai gudana kamar yadda malam ya faɗa abu na farko mun koya daga wurin malaman mu a kullun suna kokarin fassara Qur'ani da ababe guda biyu zuwa uku na farko kokarin fassara Qur'anin da alqur'ani so kace alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'da shi Qur'ani sashi shi yana fassara sashi za ku gane haka in mun shiga cikin karatu musamman muna da gangaren alaramba sai ka shirya sannan kokarin kawo hadisi da suke fassara aya dan wanda aka kawo wa alqur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya fassara haka za mu fassara a lokacin da babu ɗaya daga cikin biyun nan sai a tafiyar da magabata suka fassara ajin farko sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in da kuma duk waɗanda aka sallama musu wurin muka yi da tauhidin su da sunnar su wannan kenan da manhajin su to karkashin wannan a wato shine A da B kenan sai tafsirin zai tafi kuma da tsari na tarbiyya da mu cakuɗa shi da kawo ababe na tarbiyya musamman muna cikin globalization lokaci ne tarbiyya kullu rushewa yake babu abinda aka mana wato harbu tafkir aka yaki kwakwalan mu da shi kamar hanyar tarbiyya kana ganin mutum kamar mai addini amma in ya tabka maka wani ba sai kai mamaki kaga mutum ka dauka mai hankali ne ka ganshi a TikTok yana rawa
wallahi
ko yana waka Allah sauke wato ba karamin yaki aka mana ba tsakani da Allah dole mu cakuɗa tarbiya a wurin dukkanin ma tafsiran mu to zai tafi da tsari na ainihin tarbiya sannan sai kuma di zamu kokarin cakuɗa shi da ababe na zamani musamman al'amuran yau da kullum duk ababen da suke faruwa zamu dinga tabawa dan shi musulunci addini ne wato shamil ya shafi komai kuma yana magana akan komai cewon kar malamai su yi magana kan kaza ma ba musu adalci ba idan wani dan tasha zai magana wa saboda shi analyst ne kaza ba wanda ya kamata ya kaman malami dan shi yana gina nashi ne bisa abinda zai faranta wa Allah da manzurai shi kuma yayi ne kawai dan ya faranta wasu wani rai gila tura wannan ma to wannan yana cikin abinda zamu tafi da shi sai abu na wanda yake shine i na kusa da na karshe lokaci zamu yi tafsirin a Islamic time babu African time ko san African time ko yau ma ya nuna min ba African time ya riga ni zuwa ma to tsakani da Allah zamu fara tafsirin karfe 10 babu jinkiri kuma ba za mu haura karfe 11 ba ko minti 1 ba za mu kara ba akramaka Allah barin tambaye ga NGMC nan galibi minti 55 kuke dauka ai ko to tafsirin za mu fara shi karfe 10 za mu tsaya daidai karfe 11 saura minti 3 wani lokaci saura minti 5 yanda abin ya kama babu African time za ku sha mamaki daga turai muke
akramaka Allah
wallahi yana daga cikin abin da zai baka mamaki idan ka je turai shugaban kasa aka ce zai magana karfe 10 karfe 10 dab zai fara ko shi bai isa ba idan kuma aka samu jinkiri sai an gaya muku dan me makara kuma sai ya bada hakuri kafin ya fara speech sai apologizing latin da yi kuma ga dalilin da yasa yayi latin shugaban kasa fa idan aka ce za a fara karfe 10 yazo 10 ba te ba sai ya jira dan 10 aka ce za a fara wallahi malam
Allahumma ghafir lana warhamna
amin malam insha Allah gafarta mana ya mana rahama wato su sun dauki lokaci is very important kuma in suka ce za a tashi karfe 11 duk bala'i ba za ku kara ya wuce 11 nan ba kun shiga haƙin mutane hatta aikin gwamnati fa ko aikin da ba na gwamnati ba inda aikin da za a biya ka albashi ne ni nayi aiki misali irin part time saboda mu dalibai ne idan aka ce ka zo aiki karfe 8 ka'ida shine kar kai makaran da ya wuce minti 4 idan ka makara sama da 4 minute ya shiga cikin abin da laifi kai in kai shi sa wani adadi kuma za a fayarin naka za a kore ka aiki idan kuma aka ce za a tashi karfe 4 haramun ne ka kara minti 5 hudun nan dab ka tashi ka tafi an baka daman ka tashi ma hudu saura minti 5 idan kuma aka wuce karfe hudun nan wanda ba kai bane sanadi kamfanin ne ko gwamnati ne sanadi sai an biya ka wannan mintunan da ka kara
mun mutu a Najeriya mun fara
kai wallahi sun dauki lokaci da muhimmanci malam akwai wani dan Kano wata ran mun je lacca da Bin Usman a wata jiha can kusan arewa maso dab da kudancin America ana ce da North Carolina sunan garin Greensboro da muka je wannan garin sai wani dan Kano muka haɗu da shi bai jima da zuwa ba dalibi ne amma kuma ma'aikaci na the same time sai yake mana complain mutanen garin nan ba su da hankali ba sai Bin Usman ce me suka yi wani malamin mu ne ya sa mana za mu haɗu da shi karfe 10 na safe ya dinga kira na kamar mutuwa wai na makara sai na ce to karfe nawa ka je karfe 10 da rabi kaga wai shine malamin bai da hankali
shiga bai san shine suka kira
lokaci watun 10 da minti 5 malamin ya dinga kiran shi sai ka ce mutuwa ai mutuwa ne ba a jinkiri ai to kaga tarbiyyar da aka bashi a gida kenan to shine muka masa nasiha ya sani a musulunci ma ba haka abin yake ba su ne suke aiki da abin da musulunci ya kawo mu muke aiki da son zuciya kun fahimci wannan abin da kyau to a takaice zamu gina tafsirin mu akan wannan Islamic time a kuma su cewa American time na cewa Islamic time za mu ce dan addinin mu ne zo da wannan abu sai muna karatu za ku ji dan su abubuwan da ba wannan ba sai abu na karshe tsarin tambayoyi insha Allah duk lokacin da kika rubuta tambaya to ki sani amsan insha Allah zai zo a gobe kun fahimci wannan abin da kyau duk tambayoyin da aka yi za mu tara ne mu tafi da su ko kuma it defend da yawan tambayoyin ma na farko akwai bukatun ka taci akwai tambayoyin da ba bukatun ka amsa ila ko saboda za ta tada kura inji Kabir Gombe ko kuma akwai bukatun kai ma kai bincike akai ila ko bukatun ka tuntubi malamanka ko kuma kai shawara da abokan karatunka ku sharing ideas ina fata an gane to wannan yasa ba mu saurin amsa tambaya sai a tafi da su ai nazari wani ka buga waya washe gare ka amsa abin da Allah ya hore saboda a bawa tambayan haƙi kuma kuma ba ku amsan da baka shakkan a ce kai kace wannan abu musamman mu dalibai ne ba malamai bane ba irin su Dr. Sani za su na da kafa a ce a tambaye komai irin su Dr. Rijiyar Lemo amma mu Rijiyar Lemo tsami ne kila to Allah ya samu dace a takace da wannan sune sakonni da nake da shi insha Allah Allah ta'ala ya samu shiga karatun asa'a ya kuma da mu da dukkanin alkhairi da albarka da ke cikin wannan watan ya samu zamo daga cikin wadanda za a yanta daga wuta Allah mana gafara jikan iyayenmu da malamanmu ya samu kyakkyawan karshe wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin
masha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ato dan uwa na tabbata daga waɗannan bayanan da malam yayi hakika wasu sun fara ji a jikin su cewa to lalle za a yi ta ko ba haka bane ba masha Allah to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da alheri Allah kuma ya datar da malam cikin duk abin da yazo zai mana yasa ya zama alheri gare mu da shi baki daya sannan waɗannan tsare-tsare da malam yazo mana da su wanda yana daga cikin ci gaba da kuma ƙara wayewa a cikin harkar da'awa Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da su tare da mu da shi baki daya ina mai tsara jaddada muku wallahi ba ku ga kayin ba kahon kuka gani ba ku ga kan ba kahon kuka gani ba abinda aka yi ai yanzu ba karatu malam yayi ba jawabi kawai yayi to ranar da za a yi karatu ku ashe an shiga uku ko ina fata an fahimta to duka wannan fa shi a gurin malam a matsayin jawabi ne shi ba karatu yayi ba yanzu to don haka Allah ya ba mu ikon halarta ya kuma ba mu a lokaci na dacewa da abin da malam zai karanta mana ya kuma amfanar da mu da kuma addinin mu da rayuwar mu a cikin dukkanin abin da zamu gudanar da shi wajen ci gaban al'umma da addini baki daya Allah ya malam albarka ya iyalansa albarka Hajjiya mahaifiyarsa tana raye muna addu'a ubangiji madaukakin sarki ya kara mata lafiya da imani shi kuma mahaifinsa Allah ya gafarta masa tare da iyayen mu baki daya zamu dakata anan sai kuma gobe in Allah ya yarda karfe 10 daidai za a fara karatu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh